نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير مناوشة رمضان شكرا جبور ديا دهري قدود أربعين ديا هجر المزوم الله صلى الله عليه وسلم لغير مكة دوا مدينة وندي دهري شكرا جبور ديو ده عشرين ميلادية أيو إن شاء الله زامي مجلسينا عشرين دبيا ومن أتكين سورة النساء أجيها من ذلك عشان آياتا 35 وكما إن شاء الله زام تاشي أفركم آيات 36 عند أبنجدي تعالى كتوى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا
Ubangiji Ta'ala yake wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a. Kubauta Allah Ta'ala kada ku yi masa shirka da komai. Wato kar ku hada bautansa da bautan wani abu daban ko wani. Wa bil walidaini ihsanan ku kyautata wa iyaye. Wa bidhil qurba kuma ku kyautata wa ma'abota kusanci su ne yan uwa dangi. Waljatama da marayu waɗanda iyayen su ka rasu suna ƙanana wal masakini da miskinai su ne waɗanda ba su da shi kwata-kwata ko kuma suna da shi amma abin da ke hannunsu ba zai ishe su ba su ne wato ainihin fakirai waljari da kurba ka kyautatawa maƙwabcinka ma'abocin danginka wato maƙwabcinka wanda kake dangantaka da shi na jini ko kuma makwabcinka na kusa da kai waljarin zunubi ka kyautata makwabcinka na nesa wa sahibi biljanbi da kuma ma'abocin kusa da kai wato ma'abocin sakaninka shi ne wanda yake wato kusa da kai abokinka a tafiya ko kuma makwabcinka a wurin zama wabni sabili ka kyautata dan tafarki shi ne baƙo wanda ya zo wucewa wani gari ka kyautata masa wa ma malakat aymanukum da abun da daman ku suka mallaka wato su ne bayi waɗanda kuka mallaka suke muku hikima inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakura Allah ta'ala baya son wanda ya kasance mai takama shine mai girman kai fakura kuma mai alfahari da abun duniya ubangiji ta'ala baya son sa zai azabtar da shi wannan aya ta kunshi daruka da yawa da farko ubangiji ta'ala ya ce wa'budullaha ku bauta wa Allah abin da ake cewa ibada shine kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali az-zahirati wal batin duk abin da Allah ta'ala yake so kuma ya yarda da shi da baki zaka faɗe shi ko da gaskanka zaka aikata shi a zahiri ko a batini wannan shine ake cewa ibada wato abin da ake bauta Allah ta'ala da shi kenan baka bauta Allah sai da abin da yake so ya yarda da shi wannan ko gaibu ne ba za ka iya sani ka ba sai ta hanyar wahayi qur'ani ya ce maka wannan abu ibada ne ko kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai haka nan ne zai zama ibada in ba haka ba to bid'a ce in kai ka kirkiro wa kanka ko ni ne kirkiro maka to sunan abin da kake bid'a ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani abu wanda ba mu muka ce yayi bane ibada za a mayar masa da kanta ba za a karba ba domin wato bid'a ne kirkiro a cikin addini to wannan ibada mai ma'anan al-muta'abbadu bihi abinda ake bauta wa Allah da shi sannan akan faɗi ibadan kuma ana nufin at-ta'abbud wato bautan Allah subhanahu wa ta'ala idan shi ake nufi to wannan yana nufin ta'atullah ta'ala fima amara bihi ala alsinati rusul shine bin ubangiji ta'ala cikin abin da ya umarni da shi a bisa wato haratan manzanni shine duk abin da qur'ani ya zo da shi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan binta kabi Allah kawo da kafa da abin da yake Qur'ani da sunnar manzala ta sama wannan shi ake cewa yin ibada shine ma'anar at-ta'abbu to sai Allah ta'ala yake kabauta masa shi kadai wala tushriku bihi shay'a kada ku yi masa shirk idan kana bautan Allah ta'ala kuma kana bautan wani abu daban wannan bautan ba za ta amfane ka ba ba wani amfani da ibadan za ta maka domin shirkan da kake yi yana cinye wannan ibadan duk wanda yake shirka ko yake kafirci Allah ta'ala ba karɓar ibadansa domin babu ikhlasi babu tauhidi a cikin to kuma ubangiji ta'ala da yake wala tushriku bihi shay'an kada ku masa shirka da kowane irin abu wannan nakira ne fi siyami annahi tufidul umum wato nakira ne aka kata a siyaki wato koruwan zance na hanawa ya kace shay'an ba sai a shay'a ba wannan yana nufin kenan komin matsayin abu a wurin Allah ta'ala ba za ka masa shirka da shi ba la malakun muqarrab wala nabiyyun ko da wani mala'ika ne ba yadda kai bauta masa ba tare da bautan Allah ko da jibril ne kuma ko da annabin Allah ne ba yadda ka bauta masa tare da Allah ko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka nan ko wani mutum na gari kasancewarsa bawan Allah mutumin kirki ko wani yin Allah ba yadda ka hada bautansa da bautan Allah da bautansa to da Allah ta'ala shi kadai ake bauta wannan shine tauhid ibadatullahi wahdahu bauta Allah shi kadai sannan shirka kuma shine ka hada bautan Allah tare da wani wanda yana warware wannan wato ainihin tauhid to ka bauta Allah shi kadai kada kai masa shirka shine ma'anar la ilaha illallah babu wani bauta da gaskiya sai Allah wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu arrahmanur rahim abun bautan ku shi ne ne babu abu bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala shaykhul islam muhammad bin abdullah yace a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa a'zamu ma naha anhu ash-shirk mafi girman abun da Allah ta'ala ya yi umarni da shi shine tauhid mafi girman abun da Allah ya hana shine shirk to idan ko ba a samu kore shirka a cikin tauhidin ka ba to bai zama tauhid ya sa ubangiji subhanahu wa ta'ala yake faɗa cikin surat al-baqara ce faman yakfur billahi faman yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa la infisama laha wa huwa wallahu inna allaha tawallahu samiun alim wa to dukkan wanda ya kafirce wa taghutu taghutu shine kullu ma ubida min dunillah duk abin da aka bauta ba Allah ba shine taghutu dukkan wanda yayi wa wani abun bauta da wanda ba Allah ba tawaye kuma yayi imani da Allah to wannan shine wanda ya rike igiya ne karfi wanda ba za ta tinke ba ita ce la ilaha illallah kuma Allah ta'ala yana sanye da abin da muke yana ji to da haka kenan tauhidi ba ya tabbata sai da kore shirk wannan shine abin da galibin yan bid'a ba su gane ba to sun dauka in dai kana bautan Allah kawai ka zo mutumi ko da ba ka kore shirka ba ko da kana bautan kabari ko kana bautan wani wali ko wani abu daban to san ko wannan shine yake cinye tauhidin ka gaba ɗaya yake lalata tauhidi gaba daya shi yasa daga cikin sharuɗin wato ainihin tauhidi akwai wato kafirce wa duk wani abun bauta wanda ba Allah ba shine masa tawaye ilmun yaqinun wa ikhlasun wa fitku kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminu hal kufran minka bima siwa ilahi min al ashya'i ka kulliha to da ka bayan ka tabbatar da ma'anar la ilaha illallah ka karbe ta ka yi aiki da ita kana kunta ka yi da ita da ikhlasi kake faɗan ta tsakanin ka da Allah wannan duk bai zai amfani ba sai ka kafirce wa duk wani bauta wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala wannan shine ma'anar la ilaha illallah to da ka korewa ne da tabbatarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana goye da Mu'adh ibn Jabal akan jaki sai ce masa ya Mu'adh atadri ma haqqullahi 'ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah Mu'adh ka san hakkin Allah akan bayin Allah da kuma hakkin bayin Allah akan Allah sai ce wallahi wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa su suka sani manzon kuma sai ce haqqullahi 'ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adhdhiba man la yushriku bihi shay'an wato manzon kuma sai ce hakkin Allah akan bayin sa shine su bauta masa kada su masa shirka wannan hakki ne wajibi wanda in baka bada shi ba sai Allah ya tambaye ka kai masa bauta shi kadai kar ka masa shirka kar ka hada bautan ka da bautan wani fete to haƙin bayin Allah ko da Allah ya dora wa kansa shine dukkan wanda bai masa shirka ba zai azabtar da shi wato dukkan wanda ya bauta Allah shi kadai bai masa shirka ba zai shigar da shi aljanna to da haka dole ne a kaurace wa abubuwan da ake bauta wanda ba Allah ba subhanahu wataala Abdullahi bin Mas'ud kamar yadda zuwa hadisin Bukhari da Muslim ya tambayi manzon Allah ya Rasulullah ayu dhanbi azam wani zunubi ne fi kowanne girma a duniya laifin da ya fi kowanne wanda ya girma a duniya sai manzon Allah ya ce an taja ala lillahi niddan wa huwa khalaqa shine ka sanya wa Allah kifiya alhali shine ya halitte Allah ya halitte ka babu kai bina azikta ka kuma ka zo kana sa masa kishiya wato kana bautawa wani abu tare da shi to sai ce sun ma'ayu sannan sai wanne ya fi girma bayan wato shirka wa Allah subhanahu wa ta'ala wani laifi ne kuma ya biyo bayan wanda bayan ya jinjina wannan ne sai inna zalika al'azim wannan mai girma ne shirka sai ce to wanne ke biyo ba sai ce an taqula waladaka taqabu an yad'ama ma'a ko kashe ta an yad'ama ma'a shine ka kashe danka domin kare shi abinci tare da irin abin da ake a zamanin jahiliyya ko sai ya kashe danka wajen tsoron talauci wajen jinjina masa abincinsa ko da aka sai je ko na rani ya kuma ci musamman yaya mata wai talauci suke jawa za su cinye maka abincin gida ne kawai ba abin da za su kawo gara namiji zai yi kuɗi wata kila ya zai ɗauki ta wani yanzu wannan shi ne laifin da yake bi mashirka to sai yake kuma ayu sun ma ayu sannan wanne ya fi girma ya ce an su zaniya halila ta jari shi ne ka yi zina da matar maƙwabcin zinar duk laifi ne amma babu zinar da ya kai mu ke zina da matar maƙwabcin kuke to shi ne yake bi mata wato ainihin ajima kenan babu dai laifin da ya kai shirka manzala ta sama wata na ga sahabban sai ce ala unabbiukum bi akbari sabari qalu bala ya rasulullah qala al ishraku billah wa huququl walidain wa kana muttaqiyan fajalaka wa qala ala wa qawlul zur ala wa shahadatu zur wa ma zala yukarriruha hatta qulna laysa kutaka manzara kuma yake wani laifi ba zan baku labarin laifin da ya fi kowane girma ba suka ce ka gaya mana ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzara kuma sai ce shine yi wa Allah shirka sannan sai saba wa iyaye cutar da iyaye yana kishin gide ta je zauna ya ce ga shaidar zu da magana ta zulma kan gadu na kare sai suka ce ta maimaita wannan suka ce ina ma da ya shi to da haka ubangiji subhanahu wataala ya haramta a masa wato shirka ta kowane abu na biyu da Allah ta'ala ya wasiti da shi shine to bilwali dai ne ihsan ai wa iyaye a kyautata wa iyaye wato daga haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye yasa daga shirka sai kuma saba wa iyaye ka kyautata wa iyaye ka ai ahsinu bilwali dai ne ihsan mene ne kyautata wa iyaye shine kai musu da'a cikin abin da bai saba wa Allah ba ka dauki da wayniyan su musamman in ba su da shi in suna da shi ma akwai alheri da zai shiga tsakanin ka da su sannan kuma ka dinga karrama su kana daraja su kana musu magana mai taushi ba tare da kana daka musu wato ainihin tsawa ba sannan kuma ka kare cutarwanka daga barin su kar ka cutar da su ko da harshenka ko da hannunka ko kuma a aikata sannan kuma ka daraja dukkan waɗanda suke da alaƙa ta zumunci ko ta mutunci da su ƴan uwansu da abokaninsu dukka daraja su ka karrama su wannan shi ake cewa birrul walidain wato kyautatawa wato ainihin iyaye wannan kuma dole ne a kula da shi idan mutum yana son albarkan duniya da lahira to ya daraja iyayensa ya kyautata musu ya yi musu hidima gurgudun yadda zai iya wannan shi zai sa maka albarka ta rayuwa da kuma albarkan lahira ma gaba daya manzala sun ya ce wa wannan ubangiji ta yana cewa wala taqul lahum uffin wala tanharhum wato karka ce musu uffin shine karka musu tsaki ko kai wata magana ta kai nuna tsaki haushin sannan karka tsawa ta musu wa kullahu ma qawlan kareem ka ga musu magana ta daraja ka karkantar da kanka a tare da su ka karka dauki kanka wani abu ko kafin su didimi ko kafin su wadata ko kafin su shugabanci su suka yi sababin zuwan ka duniya Allah ta'ala ya sanya su ne sababin fito da kai daga babu zuwa akwai da babu kai su suka zama sababin zuwan ka duniya kuma suka tallabe ka suka rene ka tun kana dan yaro shi yasa ubangi ta ya ce wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ka dinga addu'a ya Allah ka kula da su ka ainihin jikan su ka tausaya musu kamar yadda suka rene ni ina yaro har na kai wannan matsayi wal walidani fala tanharhuma abadan qur rabbayaka saghiran ghayra munfatini قد قال ما سخرت في الليل أعينهم خوفا عليك وعين الله لم تنم يا يكرك مصطفى karka ko da kanta su sore ne ka tun kana karami kai ba komai bane da yawa ma suke kwana ba ka bacci saboda tsoron sai maka kada wani abu ya same ka in baka yi bacci ba kuma ba za ka yi to da haka sai kauta ta musu ka mutunta su domin ka samu albarka ta duniya da lahira ubangiji ta'ala galibi a qur'ani idan yace a bauta maka ko kuma yace a kauta ka yayi kamar yadda zuwa wannan ayi haka ya fada wata ayi to ka ba rabbuka alla ta'budu illa iyyahu yake wa bilwalidain ihsan Allah yayi hukunci yayi umurni yayi wasiki kar a bauta wa kowa sai shi sai kuma yace yayi umurni mai karfi kuma a kyautata wa iyaye to da babu wani mai haƙƙi akan ka ba Ubangiji ta'ala sai kuma haƙƙin iyaye haka ne yace an shukuri li wa liwalidayka yayin masu wato ka gode mini ka bauta mini wa liwalidayka kuma ka kyautata wa iyayenka makomar zuwa gare ni ne inji Ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka kyautata wa iyaye ya zama wajibi idan ko baka yi ba to za ka gani a ƙuryarka hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace rahuma abunan ragima anku ragima anku thumma ragima anku man adraka abawayhi inda al-kibri ahdahuma aw ilayhima falam yadkhul al-jannah an turmu ta'ankin an turmu da hancin an kaskantar da hancin wanda ya riski iyayensa sun tsufa ko ɗaya daga cikinsu ya tsufa amma bai musu hikimar da zai zama sababin shigansa aljanna ba duk wanda ya rayu da iyayensa har suka tsufa bai tallafe su ba bai kyautata musu ba wannan kyautatawan ya zama sababin shigansa aljanna ba to Allah ya turmu da hancinsa ma'ana ya kaskantar da shi a wata riwaya ma manzo Allah ta kuma yake mala'ika din ne yake Allah ya turmu da hancin wanda ya iyaye ka da musu hikiman da wato za su shiga da su aljanna ba Allah ya kaskantar da shi yake ka ce ani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ani to wannan ina mutum zai albarka a duniya mala'ika din ya maka mummuna addu'a manzo Allah kuma ya ce ani sai za ka kai albarka ba za ka kai albarka shi sa galibi wasu matsalolin su na rayuwa wallahi rashin kyautata wa iyaye cutar da iyayen da suke shi yake ja musu matsalolin rayuwa amma ba su gane kuma galibin albarkar rayuwa da wasu suke samu saboda kyautata wa iyayen su sai dai mutane ba sa fahimta gani saboda haka mutum ya ji tsoron Allah ya ainihin kyautata wa iyayen sa hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari da Muslim daga Abdullah bin Amr bin al-As Abdullah bin Amr bin al-As ya ce wani mutum ya taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam بيت يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله بيت يا من دون الله صلى الله عليه وسلم إن أي مكة مبايعة أكن هجرة وتقورة لذا مكة دوا مدينة كل الغريب لنك دوا مدينة سننم كما دا جهاد سنجي جهاد دي إن ذاك جيك يالي وزن بيك جيئين وزن جهاد كما إن أي من لا جاني أورين الله سبحانه وتعالى كما قال لو سيت مت فحلك من والي فحلك من والديك احد حي اتين ايانك اكو غدا ديا وند يكي راي سي نعم بل كلاهما ما يك دكنين كما سنا راي ني كما قال ما يك مت اف تبتغي الاجر من الله كنا نيمن لا دا دغ وجن الله يتي اي يتي فرجي الى والديك فاحسن صحبتهما ka koma wajen iyayenka ka kyautata zamantakewanka da su in dai lada kake nema a wajen Allah ka je ka kyautata musu ka kula da su to wannan ya ji ka je ka yi jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ma zuwa yana kuka ina kuka idda ya rasulullahi na zo ne maka mubaya'a zan tafi jihadi ina neman lada a wajen Allah amma na bar iyayena suna kuka ba sa son na tafi sai manzo Allah ya ce masa da ya kace ne wajen Allah ya ce eh yace to kaje ka ba su dariya kamar yanda ka saba su ba jihadi ba tare da manzo Allah ta ba ina ga wanda zai tafi wani da mun jihadi wanda bai san ma me matsayin sa ba iyayen ba suna kuka ka tafi ka bar su ne malamai suka ce daga cikin shurutan jihadi akwai izinin iyaye sai iyayen ka sun maka izini kafin ka tafi saboda wa'innan haji wani zai ce ya rasulullahi ina neman izinin ka zan tafi jihadi sai manzo Allah ya ce a hayyun walidata iyayen ka suna raye sai ce eh sai ce fa fihi ma fa jahi ka je ka kyauta ta musu shine jihadi ka kai ta musu hidima shine jihadin ka shi yake akan ka tafi jihadi wannan yana nuna mana haƙƙin iyaye a kanmu da kuma matsayin su a wajenmu kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Idan kana so albarkar duniya da lahira, to sai ka kula da wannan. To sai Allah Ta'ala ya ce wa bizil qurba, wato haka nan ka kyautata wa ƴan uwanka maza da mata, danginka kenan. Ku san cewa suna da ɗan uwa, musamman idan Allah ya baka wadata, ka kyautata musu. Ya zo a hadisi ingantacce, manzala kuma ya ce as-sadaqatu 'ala al-miskini sadaqatu wa 'ala dhirrahimi sadaqatu wa sila. Wato sadaka da zaka ba miskini za a baka ladan sadaka, amma idan dan uwanka ka bawa za a baka ladan sadaka, a baka ladan sadar da zumunci. To zaka lada guda biyu, wato ainihin zaka samu. Sannan sadar da zumunci yana sa albarkar rayuwa, yana kuma sa albarkar duniya. Da yawa mutane wasu suna wato fama da matsaloli a harkan arzikinsu da baƙin ciki da bacin rai, amma sababinsa shi ne babu da zumunci. Da sun gyara zamantakewansu, kila da ba za su samu wannan matsalan ba. Da yawa mutane za a ga rayuwarsu babu albarka, ko Allah ya masa arzikin ba ya jin daɗin arzikin. In ka bincika za ka samu ba a kyautata iyayenka yadda ya kamata. Kusa manzala kuma ce man ahabba an yufsada lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyashkur rahimahu. Duk wanda yake son a sa albarka a dukiyansa, dan kaɗan ya amfane ka, ka ji daɗinsa. Sannan kuma a sa rayuwa, a sa albarka a rayuwarsa, ko da kaɗan ce zai yi abubuwa jiwa ga wanda yake son kwana. In shekara 40 ma zai a duniya, to abin da zai yi na alheri a rayuwar zai zama kamar ya shekara 100 ko 120. To duk wanda yake son irin wannan rayuwar, manzala kuma ya ce zai sadar da zuciya, ya kyautata wa ƴan uwansa, shi ne ma'anar sadar da ziyara da kuma kyautata musu gurgudun abin da Ubangiji Ta'ala ya kore masa. Ku san cewa kuna da ɗan uwa, wannan albarkan da suke sa maka, Allah ya saka da alheri, Allah ya yi albarka dan kyautata musu da kake yin suna maka wannan. To wannan din ne yake binka sai rayuwarka ta yi albarka, kuma dukiyar ta kamata ya yi albarka. Da duk mai son albarkar rayuwa da albarkar dukiya ya zama mai sadar da zumunci, Allah Ta'ala zai ba shi wannan. Sannan hadisi ya inganta daga Anas bin Malik, ya ce Abu Talha ya kasance mutum ne mai dukiya, duk an tsara ba wanda ya kai shi kuɗi, ba wanda ya kai shi dukiya, yana da dukiya ta dubinu. To sai dukiyar da ya fi daidai fi kowace dukiyar da ya fi so ita ce wata gonarsa, dambu ne na dubinu wanda ake ce mata bairuha, bairaha. Saboda haka wannan gonan tana kusa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzala ta zama yana shigar ta je sha ruwa ta yi ɗan tattakin, wato gona ne kusa da gida ta fi daɗin mu'amal. Ga kuɗi ana ɗaukan amfanin gonan, ana sayarwa, ana sayarwa. To wannan gonan ita ya fi so a duniya a cikin dukiya, sai yana da wata dukiya ban da wannan. To sai Allah Ta'ala ya saukar da lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar daga abin da kuke. Abin da kake son nan ka bada shi fi sabila, to shine hanyar tafiya aljanna. Sai zo jin manzala ta kuma ta ya rasulullah, na ji Ubangiji Ta'ala yana cewa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar da daga abin da kuke so na dukiyanku. Yake wallahi na duba na ga dukiya ta da nake so ita ce gona ta bayarwa. Saboda haka na sanya ta fi sabilillahi, na ba da ita sadaka, ka sanya ta duk inda kake so, kake kare ba ta ko ya kaga dama kai da ita. Manzon Allah ya ce bakin ba za ka ma dora ki ce jam jam. Wannan dukiya, dukiya ce mai riba, dukiya mai riba ita ce wanda kai sadaka da ita, wanda za ka je ka samu alaji. Ni man ma zo tsari sai rabi da tsari, ma da lada mutum na gari wanda yake da dukiya ta kai. Manzala ya ce ga amma na dukiya akwai riba, ya ce to amma ina son ka sanya ta fil aqrabin, a cikin ƴan uwan ka je ka, in dai lada kake so mai yawa ka je ka riba wa dangin ka wannan gona. Shi kenan sai ya ce to zan yi kuwa, ya ce na'am ba aqabu ya rasulullah, ya ce zan yi hakan ya manzala ta kuma. Shi kenan sai ya raba gonan nan cikin ƴan uwansa da ƴaƴan babbanin sa, kowa ya yanka, ya wannan a yanka masa nan, wannan a yanka masa nan, kowa ya samu jari. Domin gona ne lambu wanda kullum ana cire ƴaƴan itacen ana sayarwa. Shi kenan ya raba ƴan uwansa, kowa ya samu jari kawai, shi kenan an fitar shi daga kunci. Manzon Allah ya ce ka sa ta a nan yaji, a kan a je a raba wa wasu mutane mai koyi. Ka duba malam zumunci malam, inda yake da muhimmanci. kamar za ga wani Allah ya kore masa miliyoyi biliyoniya ne ma amma wallahi mun yan uwansa za ka duba wanda akwai wanda ba da jarin dubu hamsin akwai wanda rigarsa ko dubu ɗaya ba za ka kai ta ba amma yana da kuɗi ya fi biliyan ɗaya wani kana da jarin ya kai miliyan ɗari ba za ka iya ɗaukan dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya ka ba ɗan uwanka ya yi kasuwanci da shi ka fidda shi daga gunki ba da zai gabaci ɗan abin da bai wuce iya buƙata ka ba wannan gobe kuma sai ya zo ya roƙe ka to da a ce mutum zai yi wannan wallahi walwalan da zai ji daɗin rayuwar da zai ji kawai ya ishe shi ko da bai zo mai kuɗi sosai akwai albarka a cikin rayuwa akwai walwala a cikin zuciya akwai addu'a bayin Allah wanda za su fita ma amma kana da wadata ɗan uwanka suna cikin talauci wani ma babansa ne wani babbansa ne wani wansa ne wani kaninsa ne sai addansa ne kanwansa suna cikin kunci shi kuma yana cikin walwala da shi da matansa da ya tsinto su rana tsaka Allah ya haɗa su rana tsaka ya tsince su ga ɗan uwansa na jini amma suna nan suna shan wahala wani ma wallahi ba su san su tinkare shi da matsalan su ba irin uwarsa ta zo ta same shi da wata bukata na dubu biyar mai arziki ne wallahi ba ta fita ba da kuka za ta koma amma kuma matansa kuma da yi banza ta yi wofi haka yake lalata kudinsa abin da ya shafi iyalinsa ba ce kar a kyauta ta iyali ba amma ba su kake ne Allah ya ɗora maka wato ƙawaninsu ba akwai kuma iyaye akwai ƴan uwa kuma Allah sai ya tambaye ka wa ati zal qurba haqqahu wa jinni ka ba wa ɗan uwanka haƙƙinsa da miskini shi ma haƙƙi ne yana da haƙƙi a saboda haka kula da irin wannan shi ke nuna imanin mu wallahi addini ba zo da ibada ne kawai ba akwai mu'amala akwai makarimul akhlaq kyawawan ɗabi'u akwai kyautatawa bayin Allah akwai kyautatawa ƴan uwa wanda wannan kuma shine galibi wanda ba a iya yi kai in ka ɗauki wannan ɓangaren shikenan ka warke ba ƙaramin albarka za ka samu za ka samu matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko da haka Abu Talha ya raba wannan gonan a wajen wato a danginsa gaba ɗaya shikenan ya je fidda su daga kunci da baƙin ciki sai albarka suke ta samu ka kana son albarka ka zama mai damuwa da damuwar ƴan uwan sannan Ubangiji ta Allah ya ce wanda ya tama ku kyautata marayu shi ma wajibi ne ba za a bar maraya tozarta ba aljanta ma jam'u yatim maraya shine man mata abuhu wa huwa saghir qabla al-bulugh wanda baban sai rasu yana karami kafin ya balaga dama baba shi yake daukan dawaniya ai yaro yana zama maraya in baban sai rasu yanzu idan mace ta rasu ta bar yaya 10 in dai baban na nan to za ka ga ba su tozarta ba ba su tozarta ba idan samu matsala na kishin ruwa amma ci da sha da abin da ya shafi sutura da abin da ya shafi makaranta da tarbiyya duk za su iya samu ba ma idan aka ce baban ne ya fadi to tun ma zai gagara riga ya gagara ko ya gagara to shi yasa Allah ta'ala ya ce a tsaya a kyautata musu a tausaya musu saboda sun rasa wanda zai tausaya musu da wanda zai tsaya a cikin al'amuran da wanda zai kula da maslahohin addininsu da rayuwarsu wallahi wani da sababin maraiki sai a tsarin hankalinsa ba mai kula da shi ya je kama shaye-shaye duk ne zama kamar mahaukaci ya yi asaran tarbiyyansa ya yi asaran jin daɗin rayuwarsa amma idan an samu bayan Allah masu tallafawa to sai kaga kuma alhamdulillah har ya tashi ya girma cikin tarbiyyansa da rufin asirinsa da dukkan mai ɗaukan irin wannan ɗawaniyan ba ƙaramin imani ne a zuciyarsa ba ɗan da ba naka ba ɗan da ba naka shi yasa manzo Allah ya ce kasirul yatimi ana wa kasirul yatimi ni da mai renon maraya fil jannati hakaza haka muke a jannati ya nuna da karamar yatsa abin nan dogon yatsa da yatsa mai kimar abin nan da yatsa da ya ce haka muke wato gani gashi a aljanna kuma wani hadisi ya ce ana wa kafirul yatimi da hu au li ghairihi ana wa huwa ka hatin fi sabil mai renon maraya naka ko na wani sa ma'anan nasa dangin sa kenan kaman baban abin nan baban ka ya rufe ya bar maka maraya babban ka ya rufe yayan ka ya rufe ya bar maka maraya wani dan uwan ka ya rufe kaga wannan marayan ka ne marayan wani kuma shine wani wanda ba dangin iya ba na baba amma ka ɗauki marayan kana kula da rayuwar to marayan nan ko da dangin ka ne ka kula da shi tunda ba ɗan ka bane ko dangin ka ne manzala kuma yake kana kula da shi a aljanna ballantana idan na wani ne daban ka ɗauki ɗawainiyansa ka kula da addinsa da shansa da tufafinsa da wurin kwanansa da makarantansa da tarbiyyansa ko aljannan can sama kake ka san dai maza kuma ina cikin aljannan firdaus ta sama aljannan firdaus ma kololuwa to kana kusa da shi saboda tausayawa bawan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama wato ainihin al'amarin marani ya girmama al'amari shi yasa yake kula da marayu kuma dama shi ma maraya ya tashi kuma ya zai da aka kula da shi ubangiji ta dace wa amma yatima fala ta karka dafa maraya tsawa kada ka rinjaye shi ka ci dukiyarsa Allah ta'ala bai yadda da wannan mun karanta innal ladina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira ci dukiyar maraya wuta yake kuma zai shiga wutar jahannam to babban maraiki kuma shine yau ka kasa fahimtar addinin ka kare ta tarbiya in kare ta ilimi na addini kare ta tarbiya to ba marayin da yake ka ai daga cikin illolin maraiki dama akwai rashin tarbiya akwai rashin sanin addini akwai rashin makaranta to shine babba baki da shan ba yasa ne fa laysa al-yatimu alladhi qad mata waliduhu inna al-yatima yatimul ilm wal adab maraya abun tausayi ba shine wanda mahaifinsa ya rasu ba ne shi ma abun tausayi ne amma wanda ya fi zama abun tausayi shine wanda ya rasa sanin addininsa da kuma tarbiya ya rasa addini ya rasa tarbiya wanda ke fi zama abun tausayi to ka tsaya ka fahimci addininka ka tsaya ka rike tarbiyyanka da ta ƴaƴanka idan ka bar ƴaƴanka suka lalace to sun zama marayu kawai ba su da tarbiya to sun zama marayu don baka kula da tarbiyyansu ba ubangiji ta lafiya lamina amanu ku anfusakum wa alikum na ya kwanda kai imani ku ce ku kula da ku kare iyalin ku da ƴaƴan ku da kawunan ku ga bari shiga wuta to da haka idan ka bar shi tarbiyar sa ta lalace me bambancin sa da maraya sai ga mamma ido ne mara ma bi wanda aka dauki wato ainihin dawaniya sannan Allah ta'ala ce wal masakin da kuma miskini to da haka a kyauta tawa miskini masakin jamu miskini miskini shine wanda bai da komai ko yana da shi abu bai zai ishe shi don ma ne sai sabani me bambancin miskini da fakiri amma da sun ittifaki idan idan inda aka ambaci miskini kawai ba a faɗi fakire ba to fakire ma sun shiga har da zuwa din da aka ambaci fakire ba a faɗi miskini ba to miskini ma sun shiga to da haka kaman al-islam wal iman idan shama aftaraka wa idan taraka shama in sun hadu sai ka da yi bambancin su in ko daya aka wada daban-daban sun zama abu daya to da haka da aka ce miskini anan har fakire sun shiga sai daga cikin su bai da na cin gobe ko bai da na cin yau bane tana na gobe kaga ya fi bukata kenan ko shine miskini ko shine fakirin a inda suke fassara sai yanzu kuma shi yana da abun amma bai zai ishe shi ba abun me ma'anar bai zai ishe shi ba ba wai kana da abinci wanda bai zai ishe ka ba kai ma miskini ne ka zama zuba hannu ke kana da shi din amma yanzu yau da za a ce za a kare ka baka nemi abinci ba zuwa shekara za ka ta gayyara kai da iyalinka kaga fakiri ne kai ke don akwai wanda arzikin sa ya kai bai inda zai zauna bai nemi koko wanda ganin zuwa baki ba zai gada bai tawa zai iya shayi su tura yi bukatunsa to kaga wannan mawadaci ke amma wanda da za a sa lockdown a ce ba fita kasuwa shekara daya sai ya dawo yana bara kaga fakiri kenan wannan miskini amma ni ko lockdown na shekara da aka yana nan cikin wadata shekara daya shekara biyar ma wani ba zai iya cinye wani har karshen rayuwarsa ba zai iya cinye abin da ya tsara ba kaga mawadaci ne wannan so da haka don ka mallaki miliyan biyar bukatan ka ta shekara kai da iyalanka ta fi miliyan biyar sunan ka fakiri ko da ka ni jari sai ko miliyan goma ka mallaka ka da jari miliyan goma amma bukatan ka da matan ka da na ƴaƴanka inda za a je ta ka dauka kana kashewa kafin shekara ta kare sun kare to sunan ka fakiri ka tantance a baka zakka kuma abun tausayi ne kai gurgudun bukatan ka ne in ko bukatan ka ba ta da yawa miliyan biyu ma zai iya maka shikenan kai mawadaci ne miliyan biyu za ta maka shekara har ta wuce shekara to ka zama mawadaci kenan don baka da bukata da yawa to da haka fakiri shine wanda yana da shi amma abun bai zai ishe shi ko kuma miskini shine wanda yana da shi abun bai zai ishe shi dai daga cikin su kowanne yana bukatar taimako yana bukatar taimako manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo a cikin sahih Bukhari da Muslim yace as-sa'i الثاري على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل وانده يتوقن طوريميا ما تدبات دليل ثم إن توقفين ما تنم وانده سنسوبا ماذا جنس سنرسول كما با وانده دير بي أوري مسكيني رأس ديكا صوات قام سيدة كان ثم تيرين ما توقن طوريميا والمسكيني دا مسكين يتي كمان من جهادي في سبيل الله كما وانده بدايجي نينا sayin wannan matan kuma akwai su ba sun zo ba ba su da yaya wanda za su dauki kawai ne shi yasa shi da yake da amfani amfanin sa yana bayyana lokacin da farko ban idan mutum idan mace ta tsofa ba ta da da kai koda tana da yaya mata ba ta da tsana miji kai ta ga bambanci sai ta zama abin da kai bare yake ba ta da yaya ba ko yayan duk miskine ne kuma ta kan su kuke to a lokacin ne za ta gane muhimmancin ta to a lokacin tana bukata ita ce al'almara armala ke amma mace mai jini a jika ko da an sake ta ta zama mazawara kila wani mai kudi a aure ta da zarar ta yi aure ita ta fita daga me daga wannan matsala to amma yin tsofaffi tsofaffi na waje zai aure su babu to da Allah a samu wasu bayan Allah wanda za su dinga kyautata ma in sun ce za su yi kasuwa ma wani kasuwa za su nemi kudi ta yaya za su nemi kudin sun tsufa da su ne a rami ke amma mai jini a jika ita ka nema mata miki kai babban taimakon da zaka mata ka nema mata miki in ta yi aure ji ke na asirin ta yaro amma kafin ta yi aure ɗin in ta buƙaci abinci ba ta da iyaye za su ɗauki kawai niyan ta shi sai ka taimaka mata ita ma to maza su ake dukkan wanda yake ɗawainiya a kan irin waɗannan mata da ba su da mazaje musamman wanda ƙarfinsu ya ƙare tsofaffi da kuma miskinai to kamar mai jihadi ne fi sabilillah kai abu huraira ya ce ni na zaton ma manzala ta kuma ya ce kal qa'imi alladhi la yaftur wa kal qa'imi alladhi la yufti shi wai ma bayan ya ce kamar mai jihadi ma ya ce kamar ma ne sai wanda ne wanda baya yankewa kullum yana kiyamu dai tun daga farkon dare har ƙarshe kuma yana azumi da rana baya sha azumi da rana kiyamu dai da dare da Allah wannan wanda irin ladan fa wuni azumi ka kwana sallah kuma ba ka yankewa har abada yake irin wannan ladan za a ba wanda yake yi wa wato mata marasa maza wanda karfin su ya kare tsawainiya da kuma miki a wani hadisin wanda shi ma bukari da wani ne rawaito suka rawaito maza kuma ya ce laysa miskinu alladhi yatufu ala an-nas taruddu al-luqmatu wal-luqmatani wat-tamratu wat-tamratani ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس من ذات ما يسأل مسكيني أبن توسي ما جيني وانا ذي تاشي ينا برا أم باشي دوما دي بيو دي بينو دي بيو فوما با وفي هذا يأي برا أم باشي أبن جي يتفي با سيقول بينيا بقاتا يزي برا يتفي وانا باشيني abun tausayi ba abun tausayi shine miskinin da ba yi da komai kuma ba zai iya zuwa ya roƙi mutane ba yana jin nauyin ya je ya roƙi wani amma kuma ba yi to wannan miskinin shi yake zama abun tausayi amma mai yawo yana bara ai da sauki wanda ba zai iya bara ba ya kame kansa ba yi da shi yana ta hakuri da yunwa da rashin sutura da cuta ba magani da matsaloli daban-daban kai wasu ma ba ta gane mabukaci ba ta gane saboda ya kame kansa la ya saluna nasa ilhaq saboda haka wannan shine abun tausayi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abun nan kenan idan mutum zai alheri zai ba mai gida ya dinga bincika irin wannan ba wanda ya roƙa ya bayyana bukatan sa wanda bai roƙa ba kuma bukatan sa boye take to da haka galibin su kuma suna cikin wani hali ne abun tausayi ne ba su da wadata kuma ba a gane ma ba su da shi wani ma zai wanke rigansa fit zai fito ya goge ta tana kille zai ga dauka ma wadaki ne amma titi ba ya ba ya da kai nan yau din nan ma yau din nan ba ya da wannan take kawai dai shi ya tsare kansa ya suturta kansa ta to wani ba za ka samu rigansa ba yadda take yana baran amma Allah ya kudi ne a cikin ka kaga samu ina da shi wani ka bashi ko nawa ka bashi kadara dai je biya ya aje gobe kuma yake sai ya sake bara musamman idan ya dauki baran sana'a in ya dauke ta sana'a ne duk abin da kamar ba zai wadata ya je zauna a gidansa wannan ba abun tausayi bane ko da ko abun tausayi ne ba kai wanda shi baya bara abun tausayi wanda shi kamewa yayi to taimaka irin wa'annan shine yake ka binciko domin dama su bayan Allah ubangiji ta'ala ya ce wallazina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lisa'i wal harus a dukiyar ka akwai haƙƙi sananne ga wanda ya roƙa da wanda bai roƙa ba amma yanzu yau mutane sun masu kuɗi galibin su wanda ka zo ka tona asirin kanka kafin su taimake ka sun san kana da bukata amma tun da baka roƙa ba za a taimaka maka ba sai ka tona asirin kanka tukunna ka je ka yi ta kaskanci ka ta kaskanci sai su baka don gobe ma suna son ka zo ka kaskantar da kanka ne kafin a baka amma in ka kame a galibi sai da illa ma rahimallah akwai bayan Allah na gari wanda suke irin wannan Allah ya sa muna da gaske saboda haka ka samu irin waɗannan kana taimakon su wallahi za ka samu taimakon Allah manzo Allah kan kuma sallallahu alaihi wasallam yake ala wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi Allah yana taimakon bawa matikar bawa yana taimakon dan uwa man nafasa a muslimin qurbatan min qurbi dunya nafasa Allahu anhu qurbatan min qurbi yawm al-qiyamah duk wanda yayi wa dan uwansa musulmi mu'mini damuwa na duniya Allah zai yayi masa damuwa lahira aiko miskine suna cikin damuwa suna cikin matsaloli sosai sai ka zauna da su ne za ka gane mutum yara suna kuka babu abu kawo kaza babu kawo kaza babu ba kuɗi a je a yi kawai biyan da saka a rubuta mutum magani ba yi da lafiya ko ƴaƴansa ba su da lafiya ka ga yana ta yawo da takardar babu kuɗin magani wallahi wani har yaron ya warke ba zai iya sayan magani ko na duk kuɗi ba har ya warke wani ya kiɗi mai ya shiga wani hali iyalinsa ba lafiya ga shi likita ya gan shi ɗin ya je asibitin gwamnati an rubuta masa magani amma ba da inda zai je ya samu magani yana cikin wani hali to irin wannan malam ka tare shi mai damuwanka ka warware masa wannan damuwan wallahi kai ma Allah zai yayi maka bakin cikin duniya da lafiya sai ka ji walwala sai ka ji rayuwarka daban idan kana kula da irin wa'innan mutane kuma dukkan albarkan da muke samu na arziki da sababin wa'innan miskinan ne manzo Allah kuma yace wa hal turzaquna wa tunsaruna illa bi du'afaikum ana azurta ku a taimaka muku da sababin rauna nan da suke tare da ku albarkacin ku suke ji ka je ka taimake shi maka addu'a Allah ya maka albarka Allah ya ƙara arziki wannan abun ne yake min ka kake samun taimakon Allah kuma kake samun albarka da arzikin da Allah ta'ala yake baka nasun ne yake biyowa ta hannunka ai kowa ba akwai arzikin sa ma da Allah ya tsada masa to arzikin wani sai ya biyo ta hannun wani to nasu ne sai yake biyowa ta hannun ka baka ganin mutum idan bai yi aure ba za ka wani bai aure ba su zuru yana nan yana yawo kullum ma ne yana tunanin na karyawan gobe ya zai je na je samu naira 100 biyu ya je wajen mai shayi ya karya amma da ya yi aure sai ka ga malam rufin asiri yana iya kawo abu a dafa a gidansa da safe da rana da dare albarka kenan da yayi ya kuma yake ga Allah yana kore masa ƴaƴan na taruwa kuma yana ƙara samun yanda zai rike su ya wayi gari bai da kuma ya fita kuma ya samu abin da zai kawo a ci kai na zai samu wannan arzikin albarkacin wa'innan ƴaƴan nasa da iyalansa ne sai arzikin yake biyowa ta hannunka shi yasa jahiliya da basu gane mutanen jahiliya suke kashe su ubangiji ta Allah ya ce kar ku kashe su nanu narzuqukum wa iyyahum mu muke arzikin ku muke arzikin su to da ka arzikin sun ne yake biyowa ta hannunka to haka miskinin nan ma idan kana tallafa musu kana taimakon su abun yana biyowa ta hannunka ne sai ka bika sai ka bada shi sai kaga akwai albarka a cikin rayuwar sai kaga bayan Allah suna son ka ko mutuwa kai sai kaga ana maka addu'a na akai ana ta maka albarka ne bi wannan wallahi duk rayuwar da aka rasa irin wannan albarkan ba ta da amfani rayuwa ce ta wahala rayuwa ce ta rashin mutunci da mutunta amma in ka samu irin wannan wallahi ka gama arziki a duniya ko da dan kadan kake rike da shi kula da nasihohi da wasiti da ubangiji ta'ala wato ainihi yake mana Allah subhanahu wata'ala yake mu kula da wato ainihin miskini sai yake wajjari bil qurba wajjari junub ka kula da makwacinka bil qurba na kusa da kai wajjari junubi da makwacinka na nesa ko kuma wajjari bil qurba makwacinka da kake da dangantaka da shi na jini wajjari junubi da kuma makwacinka wanda babu dangantaka na jini da kake da shi to da makwacinka ba sai danginka ba ko ba danginka ba ka kula da shi haka Abdullahi ibn Abbas ya fassara wasu ma suka ce wajjari bil qurba makwaci ma abocin kusanci shine makwaci musulmi wajari dunin makwacin ne ka kwace ne makwacin kafuri wato har makwacin ka kafuri ma ka kyautata masa kar ka ce sai musulmi ba kaga makwacin ka san ba su kashi kashi kenan akwai makwacin ka musulmi kuma dan uwan ka da jini kaga wannan akwai haƙƙin makwataka akwai haƙƙin musulunci yan uwantaka da musulunci akwai haƙƙin kuma yan uwantaka na jini haƙƙi uku ya hadu maka akan akwai makwacin ka kuma musulmi akwai haƙƙin makwataka akwai haƙƙin musulunci akwai makwacin ka kuma wanda yake wanda ba musulmi ba to dai shi din ma yana da haƙƙin makwataka akan saboda haka dole ka kula da wannan haƙƙi sannan akwai makwacin ka na kusa akwai makwacin ka na nesa kowanne yana da haƙƙi akan to sai dai abun naka dan kadan ne bai da yawa sai a ce wa ne yake cancanta ka bawa sai a ce na kusa da kai a inda ta tambayi manzala ta kuma take ni makwatan nan nawa wa yake cancanta da abuna manzala ta ce wanda kofar gidan sai ya kusa da ke ga gida kuna wanda yake jin kanshin tukunyarka ya fi cancanta akan wanda yake mamma da yanzu ka ce gida 40 ma tsakaninka da mutum bakwacin ka to sai ka kula fal aqrab wal aqrab gane kusa sai wannan sai wannan sai wani don su ne za su ba da shaida a kanka sai mutumin kirki ne ko mutumin banza ne makwatanka na kusa su za su ba da shaida a kanka to ubangiji ta ala ya ce ka kula da waɗannan gaba ɗayansu suna da haƙƙi a kanka da musulmi da wanda ba musulmi ba da danginka da wanda ba danginka ba indai makwatanka ne manzon Allah ta kuma ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya karrama makwacinsa ya kyautata wa makwacinsa in dai kai mu'mini ne to zaka kula da sha'anin makwacin hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma zala jibril yusini bi jari hatta zanantu annahu sayuwafiduhu malaika jibril bai kushe ba ina min wasiti a kula da makwacin a kula da makwacin sannan ne zaton makwacin zai gaji makwacin da a samu makwacin cikin lissafin magana kaga sai akwai haƙi wato bashi har ma ke tunanin in ka mutu ma zai gaje ka makwacin ka zai gaje ka kaga ga haƙin kawai ai magadan ne kawai kenan suka fika suka fi shi haƙi sannan wani hadisi na bukhari manzo kuma ce wallahi la yu'min yake wallahi bai da imani wallahi bai da imani wallahi bai da imani sabai suka ce man bo ya rasulullah wata riwa mu kan qaba wa khasira man bo ya rasulullah wannan ya tabe yayi asara wani ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo kuma ce man la ya amanu jaru uba wa iqa wannan makwacin sa bai amince wa shirin sa ba da zalin ne ba ina zalunta makwacin sa ina makwacin sa shirin makwacin sa na tsoron shirin sa bai da aminci da shi wannan bai da imani kana ka fa kallon mai imani da kyautata makwatan ka zama amini amintacce a wajen makwatan a riwayar muslim yace la ya dakhulu jannata man la ya amanu jaruhu wa iqa manzo Allah ta kuma yace bai zai shiga aljanna ba dukkan wanda makwatin sa bai amince wa sharri duk wanda abin makwatin sa bai tsira daga sharrin sa ba zai shiga aljanna to kaga wajibi ne a kula da haƙƙin makwatan ubangiji ta ala ce wa sahibi bidda da aboki na kusa shine ma'anan asaibu bidda wasu malaman suka ce shine abokin ka na tafiya shine arrafi fi safa idan kana tafiya da mutum mota dai ta hada ka da shi ko tawaga daya ko jirgi daya to ka kyautata masa akwai haƙƙi makwataka shi ma a wani ba lalle sai ya zauna fit kusa da kai ba kuna tare a wuri daya ko a mota daya ko a tawaga daya to yana da haƙƙin da za ka kyautata masa kar ka tutar da shi kuma idan kana da hali kaɗan sai wani abu ka ce bismillah shi ma ka sallata masa ko ka tsaya masa wannan duka haƙƙi ne irin na makwataka haka nan kuma wasaibin jambi makwacinka na kasuwa ko wurin sana ya shiga ba wai makwaci na gida ba ga shagonka ga wurin sana'anka ga wurin sana'anka ga wurin aikinka ga wurin aikinka office din ku daya ga teburinka ga nasa ko ga office din ka ga office din to shi ma ka kyautata masa shi ma makwacin ka ne ina tare da kai ko da yaushe ko ya gane cewa mutumin kirki ne mai karanci yake tare da shi ya kyautata masa yadda ya kamata gurgudun wato hali to wasu ma sun ce wallahi bin jami sun fassara shi da mata matar kama a bai bin jami don tana kusa da kai ka kyautata mata mun yi magana akan haƙƙin wato ainihin mata inda Ubangiji ta lake cewa ashiruhunna bil ma'ruf, kuma haka tana kusa da kai, tana da haƙƙi a kanka kamar ta zamantakewa mai kyau. Sannan kuma daga cikin afsaibin jambi akwai aljalisu fil habar, jalisuka fil habar, wanda kake zaune da shi a zaman gida banda maƙwabcinka na tafiya ke, wato inda kuke hira ko wani wuri da kuke zuwa ku haɗu ko a wurin majalisi na ilimi ko ina ne, duk yana cikin afsaibin jambi, shi ma ka kyautata masa, kar ka cutar da shi a wurin zaman, zama ya haɗa ka da shi a ko'ina ne, ka kyautata masa kuma ka kare cutarwanka gaba ne. Duka wannan suna buƙatan kyautatawanka, suna buƙatan afuwanka in sun maka abu, suna buƙatan kame cutarwanka gaba ne. Khudhil afwa wa'mur bil urf wa'rif anta, ka dinga afuwa in an maka wata kuma kai haƙuri. Duka wannan Ubangiji ta'ala yana koya mana zamantakewa ne da ke tsakaninmu, inda za a bi wannan ƙa'idojin za a zauna lafiya kuma za a mutunta juna. Sannan wabni sabili da kuma ɗan tafarki shi ne matafi, ko wanda zai zo ya wuce ko kuma ainihin bako, shi ma bako wajibi ka karrama shi. Manzala ta kuma yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu, wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya daraja maƙwabcinsa. Wata riwaya falyukrim dayfahu jadidan, ya kyautata maƙwabcinsa alheri da zai masa, na ɗauka na bashi wurin kwana da bashi abinci. Sai sabai suka ce mai jaizan, sai ce kwana uku. Kwana uku na malai suka ce wajibi ne, sauran kuma mustahabbi ne. Bayan kwana uku idan kana so za ka tuna masa hanyar kasuwa ya je sana'a ko hanyar sayan abinci. Amma in ka ci gaba da kyautata masa kuma har ya bar gari, da wannan kuma haka aka fito, ka aikata abin da yake na mustahabbi. Shi karrama bako daraja ne, yana nuna mutuntakan mutum da matsayinsa. Manzon Allah ta kuma lokacin da aka masa wahayi na farko ya ji tsoro, kada ya zama aljani ne ya zo wajen Khadija ya ce wai Khadija inni khashitu ala nafsi kidulluka inni na tsora cewa kaina, me Khadija take? Take kalla la yuziqu Allahu abadan, inna Allah bai zai kaskantar da kai ba har abada. Sai ta dinga lissafa makarimul akhlaqi, innaka la tabdu rahim wa tamilu khayla wa taqbalu dayfa wa tuhinu ala na'ibil haqq. Ah, manzo Allah ba za ka daukar kanti ba, kana karrama ba abin nan, kana karrama yan uwanka, kana sadar da zumunci, kana karrama bako, kana daukan dawainiyan mutane, kana rikon amana. Sai malamai suka ce makarimul akhlaqi taqimi masarif usul, duk wanda dabi'unsa masu kyau ne irin wannan bai zai wadakanta ba a duniya, kuma sai abu ne zama wahayi, sai zama daraja. To da haka idan kana kyautatawa maƙwabci, kana kyautatawa bako, to wannan yana nuna cewa kai mutum ne mai karanci, kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai zai wadakanta ka ba a duniya, ba za ka daukar kanci da wadakanci a duniya ba. Ubangiji ta'ala ya ce wa ma malakat aymanukum, ku kyautata waɗanda daman ku ka mallaka su ne bayinku, bayi maza ko bayi mata. Hadisi ya inganta cikin Sahihu Muslim, manzon Allah ta kuma ya ce lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu min al'amali illa ma yutiku, bawa dole ka ciyar da shi, dole ka bashi tufafi, kuma ba za ka tsora masa wani abu ba sai abin da zai iya. Iya abin da zai iya shi za ka tsora masa, idan ka tsora masa sama da abin da zai iya ka wadakanta shi. Kuma hadisi ya inganta Ibn Majah, manzala kuma da ya zo rasuwa ya yi wasiki da abu biyu, yana cewa as-salata salata wa ma malakat aymanukum, ku riƙe sallah, ku kiyaye sallah, kuma ku kiyaye haƙƙoƙin bayinku, abin da daman ku ta mallaka. Haka ya dinga faɗa har ya rasu, a sai dole ka fi ja haƙƙin bayanka. To yanzu babu bayin, amma akwai yaran gida, ai akwai yaron gida wanda yake kula maka da harkan kasuwancinka ko kuma gidanka, yake ɗaukan ɗawainiya tafinin gidanka da waye, wanda ka ɗauke shi mai aikin gidanka ko yaron gidanka, to shi ma ka kula da haƙƙin sa, yana da haƙƙi a kanka. In ba kula da haƙƙin sa ba ka zalunce shi, Ubangiji ta'ala zai tambaye ka ranar alkiya. Allah ta'ala ya ce inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakura, Allah ta'ala baya son wanda ya kasance mai taƙama, mai girman kai, kuma mai alfahari. Din mai girman kai Allah ta'ala ba a son, shi yasa yake da zai shiga aljanna ba. Fiskar darul akhirah ne da aluha da shi da lauri duna uzuwa fil ardi wala fa, to da haka mai girman kai ba zai shiga aljanna ba. La da kullu jannata man kana fi qalbi min qalbi zarrat min kay, ne kwayan zarra na girman kai a zuciyarsa ba zai shiga aljanna. Kawo na babban misali, me yasa mutum yake girman kai? Saboda Allah ya bashi dukiya, ko ya bashi mulki, ko ya bashi ilimi, ko ta alfurma, shi yasa yake girman kai. To Allah baya son mai girman kai da kuma alfahari akan abin da Allah ya bashi, ni mai arziki ne, ni mai kaza ne, ta alfahari. To ai karo ne ya yi wannan alfahari, ya kai labari ne, bai kai labari. karuna wa kullin fi ko ko din sa ko jama'a ma to karbi ba fi ta dawa bra kuma ni ake dora ba kullin fi ko ko din sa dari kama da Allah ta'ala ya bashi arzikin bai koma zuwa ga Allah ta'ala ma ya dinga alfahari da wannan yana cewa inna ma usitu an ilmi min indi wa zawa da wai akan ala ilmi indi Allah ta'ala sanna cancanta ne shi yasa ya bani ina ta alfahari da wannan a ƙarshe Allah ta'ala ya sa kasa ta haɗe shi kawai har duniya ta take yana nan yana sunuyawa kamar da zuwa hadisin manzala shi kenan wurin sa da dukiyar naza da komai da komai naza da shi din gaba ɗaya suka dulmiye suka jife a ƙasa wurin ya zama ruwa kawai yanzu haka yana nan a Birka a nan a Fayyum a ƙasar Egypt ana zuwa ana kallo ya zama kawai malam ruwa kawai kogi shi kuma yana ta yana ta nitsewa yana ta nitsewa Allah ya yi maganin sa Allah ya baka dukiya ba alfahari za ka yi ka dinga wala kan jama'a kana nuna cewa kai ka tukuwa ba a kai tawazu ba wayon ka ba dabaran ka ba ba tsoron Allah ka ne yasa aka baka ba a ba wani ba falala ce ta ubangiji ta Allah ya sanya ka inda ga dama ka ji tsoron Allah ka bi dokokin Allah ta'ala a cikin dukiyarka ka karrama jama'a kar ka nuna musu izza mai bukata ce ko ka taimaka maka kai tawazu kai mu'amala da kowa ubangiji ta'ala sa albarka a rayuwarka da dukiyarka gaba ɗaya ubangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah da albarka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أوقات السلام عليكم. Duk ka biyu ba wannan manzo Allah ta kuma ne za ka yi sallan tarawih da sahabban sa har da biyu ma yana jami da su sau uku ma ana sun ne bai fito ya sunna ka sallan tarawih sannan ta hajji kuma shi ne galibin abin da yake ma sai ya yi bacci ya tashi sannan ya yi ne ya yi na bibbin sa a ramadana da ba a ramadana ko yadda aisha radiyallahu anha ta faɗa to da haka kowanne sunna ce san manzo Allah ta kuma da ta hajji da tarawih kuma za ka iya hada babu dalilin da ya hada in ma raka'a goma sha ɗaya za ka yi ko raka'a ashirin za ka yi kowanne ya halatta maza su ma ce a salatu laili matna matna wa idza khashiya ahadukum musuha falyusalli raka'atan tusiru lahu ma qasa sallan dai raka'a biyu ka sallan ne biyu ka sallan idan mutum bai ji tsoron abu ba zai yi raka'a ɗaya ta zabe mata wato ainihin miki to da haka za ka iya kai sallan tarawih raka'a goma ka je kuma tahajjud kai raka'a goma ko kai raka 20 nan can ma ka je kai 20 gurgudun abin da Allah ya kore maka amma cewa manzo sama bai kara akan raka 11 bai zama hujja wannan ba hujja bane domin manzo sama bai ana ba kuma bayin Allah da yawa sun kara an wai to sai na Umar shi ma ya kara domin ko ka kara ba za ka yi dogaye irin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi har kafafuwan da sun kumbura ba shi kaga sai na sun bina ta ko koda ka yawai da rakawoyin ba za ka samu shi a yawan lada ba domin ba ka yi tsayuwa irin na sa na wannan ba gaskiya ba ne babu wata doka cewa sai an sauke kuma yawanci galibi masu sauke wannan gaskiya suna sauri da yawa wajen karatu da shawara da muke bayarwa a dinga yi a takaita kira wato a yi rage-rage don a yi kira a cikin nutsuwa a dinga tadabburinta kuma a yi abin a cikin nishadi amma galibi masu sauke wannan fa a gurguje ake karatu a guje kuma ba a ba kira an hakkinta kuma ba ta shiga ba ta samun shiga sosai saboda ba a yin ta dalla-dalla kuma a zo har a gaji abin ya zama dai kamar babu daji to shawaran da muke ba rawa shine a dinga yin ayi qira'an daidai gurgudu ko da izu 30 ba tukuna sai a kafa amma wanda ya sauke qur'ani kuma bai dai fi ba ko da an yi saukan ba ai dai fi ba amma yanayin yanda muka ga ake qira'a din da muke gani akwai jara domin babu nitsuwa sosai a ciki amma idan mutum yace zai iya yi a cikin nitsuwa ya gama an ya fara da wuri kuma ya gama kafin lokacin suhur kuma ya ba qira'an hakkinta wannan daidai ne babu muskura a ciki to ai riya a dukiyar mutum take wa za ka samu dukiyar ka gane don Allah ya zo ko ba don Allah ya wannan yake gani a mutane da kuma alkhairi zannu bil mu'minina khayra amma in mutum da kansa ne ya fada yace shi fa ba sallah ne ke kai ba don mata yake zuwa to ka tabbatar cewa shi riyan yake wanda yana bukatar kai masa sai masa ne ko kuma shi da kansa yace yana zuwa tahajjud domin a ce shi ma me yin tahajjud ne shi da kansa ya fada to ka gane ya fitar da abin da ke cikin zuciyar ka wanda yana bukatar cewa amma in dai ba mutum ya fada ba ko masa wato kyakkyawan ikhlasi kuma yin abu don Allah na kowa da kowa kuma yana bukatar wannan kowa da kowa kuma da ziya ce wanda kullum ma kana bukatar a maka ita don kullum shi dan yana yaki da kai a cikin zuciyar ka dangane da abin da ya shafi yin abu don Allah ba wai sai ka hajji kai ba to za ka muji tsoron Allah mu sa ikhlasi a cikin dukkan ayyukan da ka hajji da ba ta hajji ba duk abin da yake na ibada ne kai tsakanin ka da Allah don neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saka da ta da ka Allah ya gyara mana bukatar mu da masu bukatun ajiyoyi Allah ya biya masu bukatun su na kai kuma Allah ya biya wani bukatun mu na kai kuma jibi ne za mu rufe tafsiri mai insha Allah za mu yi gobe kuma mu yi jibi mun yi kwana 27 ke nan muna yi da izinin Allah za mu rufe haka da kiri ta Allah ya samu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Thank you.